hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara 20 da aka jima ba a yi hakan ba. Ana kuma tsammanin za a aiwatar da wasu ƙarin hukunce-hukunce na kisa a cikin ɗan sauran kwanakin da suka rage wa gwamnatin Trump. Bernard, mai shekaru 40, na daga cikin 'yan wata ƙungiyar tsegaro da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samu da laifin kashe wasu matasan limamin coci biyu a Texas a shekarar 1999. Kotun Kolin Amurka ta ki amincewa da dakatar da kisan prisoner wanda ya kasance saurayi a lokacin da ya aikata laifin. Da yawa daga alƙalai daga shari'ar ta Bernard da aka yi a shekarar 2000 sun nuna adawa da kisan, kuma sun nemi gwamnati da ta yi masa sassauci. A wata mai zuwa za a aiwatar da kisan Lisa Montgomery, wadda ita ce mace kaɗai da ke jiran hukuncin kisa. An samu Montgomery da laifin kashe wata mata mai ciki ta hanyar shaƙewa. Ta kuma ɓarke cikin matar ta fidda jaririn wanda ya tsira har ma yanzu ya zama saurayi.
Jama kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karan farko, bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa daga sahun waɗanda suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba, jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar Hama Amadu ya sanar da cewa ya rungumi kaddara. Sai dai duk da haka ya yi kira ga magoya bayansa su fito a ranar zaɓe don kaɗa ƙuri'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumuna Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira a ɗazu da hantsi a gidansa da ke unguwar Tala ta birnin Yamai, tsohon Prime Minister Hama Amadu ya fara ne da mai da martani ga waɗanda suka yi ta yayata labarin da ke cewa ya gudu daga Nishar a ranar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta fitar da sanarwar sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben 27 ga watan Disamba. Yana mai cewa wannan tafiya ta ranar 13 ga watan Nuwamban 2020 ya yi ta ne domin tattaunawa da wasu abokan hulɗarsa da ke waje a game da zaben gama garin da ake shirin farawa daga ranar Lahadi da ke tafe. Madugun 'yan adawar ta Nijar ya ce babu gudu babu ja da baya, saboda haka ya buƙaci magoya bayan jam'iyyun ƙawancen hamayya su fito runhunan zaɓe ƙwansu da kwarkwata.
Lumana Afrika yana cikin takara na deputy, yana cikin takara na ƙananan hukumomi, parti namu yana cikin takaran. Kenan ina so jama'a, mutanen Niger a sanfa, kowa ya kamata ya tashi sai. Ina tambaya mutanen Lumana Afrika da sauran parti da sun kace a yi canji, su tashi sai a je zabe, a yi zabe na canji. Mutanenmu na Lumana su fito da ƙarfi, ba ke ku fito ku yi fada ba, an ke ku fito ku yi zabe. Inda kun ka yi zabe ku saya, sai an fito sakamako na gaskiya lokacin nan a kai shi inda ya kamata a kilga.
Hama Amadu ya ce shi da magoya bayan jam'iyyarsa ta Model Lumana za su yi nazari don tsayar da shawara a game da ɗan takarar da za su mara wa baya a zaben shugaban ƙasa da nufin samar da cikakken sauyin da ya ce 'yan Nijar na buƙatar samun sa shekara da shekaru.
Ba yi abu ba yi shawara da kyau ba, a yi shawara tsakaninmu mutanen Lumana, a yi shawara da duk mutane na alliance namu da partu da suke cikin zabe ba tare da tarayya suke ba. Mu gani bismillah wane ne za a kama mishi da zai kai mu inda muke so tare. Da lokaci ya kai za mu gaya maka wace jami'a ne za mu kama ma premier tu. To ku tashi sai, dan Allah ku tashi sai, kar ku duba ake hamma bai takara. Ina cikin takara parce que gobe da mu yi canji, an so ba so ba ina cikin iko.
Shugaban jam'iyyar ta Model Lumana na daga cikin mutane 11 da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsu a yayin aikin tantance waɗanda suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba, lamarin da ake alakantawa da hukuncin zaman wakafin shekara guda da ya hau kansa bayan shafa shekaru kusan uku ana tafka shari'ar da ta shafi badaƙalar sayan jarirai. Ko da yake a yanzu haka yana ci gaba da musanta aikata wannan laifi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugabannin kungiyar tarayyar Ture sun cimma matsaya na tsaka mai wuya na rage fitar da gurbataccen hayaki da aƙalla kashi 55 cikin 100 a ƙarshen shekara 10. idan aka kwatanta da matakan shekarar 1990 inda suke kokarin kaucewa wani yanayi mara daɗi da aka iya haifar da cikas. Gabanin taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi akan yanayi a ƙarshen makon nan. Bayan tattaunawa na tsawon dare a taron su na yini biyu a Brussels, mambobin ƙasashe 27 a yau Juma'a su amince da shawarar da kwamitin zartawa na EU ya gabatar na tsauraran matakai da za su samar da daidaito a tsakanin mambobin ƙasashen nan da tsakiyar wannan ƙarni, bayan da wasu daga cikinsu da ke dogaro da makamashin coal suka amince da ɗaukan matakan a ƙarshe. Shekaru biyar bayan yarjejeniyar da aka kulla a Paris, EU na son zama jagora a yaƙi da ɗumamar yanayi, amma duk da haka shugabannin ƙungiyar da gwamnatoci sun kasa cimma matsaya kan sabon burin ƙungiyar a karo na ƙarshe da suka haɗu a wata, musamman saboda matsalar kuɗi da ƙasashen gabashin ke nunawa game da yadda za a samar da kuɗaɗe da yadda za a yi tafiya da samar da tsaftatacciyar iska. Kusan mambobi 15 na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin tayar da batun cin zarafin ƴanci a Koriya ta Arewa yayin ganawar sirri da kwamitin zai yi a yau Juma'a, wani yunkuri da zai iya fusata Pyongyang bayan da Rasha da China suka nuna rashin amincewa da taron, a cewar wani jami'in diplomasiya. Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus, Belgium, Dominican Republic da Estonia sun faɗa wa takwarorinsu na majalisar cewa za su gabatar da tasirin take hakkin bil'adama da Koriya ta Arewa ke wa jama'arta kan zaman lafiya da tsaro na duniya, a cewar wata wasikar email da kamfanin Reuters ya gani jiya Alhamis. Da farko sun buƙaci a yi musu bayani a bainar jama'a game da batun daga jami'in kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma jami'an diplomasiya sun ce Rasha da China sun ki amincewa. Ofisoshin Majalisar Ɗinkin Duniya na China, Rasha da Koriya ta Arewa ba su ce komai ba da aka neme su su yi tsokaci kan wannan al'amari. Tsakanin shekarar 2014 zuwa shekarar 2017, kwamitin tsaro ya gudanar da taron shekara-shekara game da take hakkin bil'adama a Koriya ta Arewa.
Daga yadda Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu kuma leƙa Najeriya, inda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa IHRC ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. A lokacin murnar zagayowar ranar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da aka yi wa take da farfaɗowa cikin kyawun yanayi wato recovery beta, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya domin ci gaba da ayyukanta na kare haƙƙoƙin bil'adama tsakanin ƙasa da ƙasa ba tare da samun wani ƙalubale ba. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Batutuwan kare haƙƙin bil'adama abu ne da ke jan hankalin ƙasashen duniya, kuma ba a bar Najeriya a baya ba kan wannan lamari, wanda ya kai ga kafa hukumar kare haƙƙin bil'adama a shekarar 1993. Abdullahi Bakoje Adamu shi ne sakatare janar na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a Najeriya, kuma ya yi bayani akan ƙaddamar da kwamitin ƙungiyar a ƙasar.
Ai, wannan kin ga shi akwai na ƙasa da kin ga iya haƙƙoƙin da za ta kare iya na 'yan ƙasar ta ce kawai, wannan kuma tamu ta duniya ce baki da wanda daga nan Najeriya muna iya shiga makota har ma fiye da makotanmu kowace ƙasa, duk wani memba namu da yake cikin wannan kungiya ta International Human Rights Commission to a ko ina zai iya aiki, da ya je ya nuna katin shaidar sa na shi dan kungiyar ce to zai iya yin aiki ba tare da wata tsangwama ba. Sannan kuma bambancin ta na ƙasa da ƙasa, muna da dama za mu iya komai mu yi abin da ya dace na gaskiya, bukatun mu masu haƙi haƙin su a dukkanin inda suke kuma a kowane mataki suke.
Shi ma ambassador Darlington Chidiebere jagora ne kuma wakili na musamman a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa, ya ce kwamitin zai hada gwiwa da gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshe ko rage matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman ga marasa ƙarfi.
Human rights is a universal thing, so we are going to be working in partnership with the Federal Republic of Nigeria to say that yes, most human rights violations are being if not eradicated but minimized.
Masu faɗa aji da dama sun halarci bikin ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙungiyar. Kazalika sarkin bare-bare mazaunan Abuja Alhaji Muhammad Abu Abubakar wanda kuma shi ya wakilci Shehu Barno ya mika sakonsa ga al'ummar Najeriya.
Sako na ga al'ummar Najeriya, farko dai su yi hakuri game da abubuwan da yake faruwa. Duk mai hakuri insha Allah zai kai ga cin nasara a ƙarshe. Ba wani bambanci game da ɗan Najeriya, kabilu ko addini. Mu ɗan ƙasa ne, uwa ɗaya uba ɗaya muke. Babu wani abun da zai raba mu.
Wasu mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Hajiya Aisha Muhammad. Wannan kungiya da yardar Allah muna ganin yanzu ne aka kawo gabar samun kubuta daga shin zarafi da mata suke gamuwa da shi na fyaɗe da ma cin mutunci daga gidan aure ma galibin su wanda da yawa mazan ba tare da sun san haƙƙin matansu ba kamar ma zaman bauta ake yi.
Ko kaddamar da wannan kwamiti zai yi tasiri ga yaƙi da matsalolin take haƙƙin bil'adama a Najeriya. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce
zamu danganta ta da sashi na daya da sashi na biyu da sashi na 14 na tsarin mulkin Najeriya. Waɗannan sashe sun yi magana cewa Najeriya ƴantattar ƙasa ce tana da kuma hurumin kanta. To ƙasar da take da ƴancin kanta a ƙa'ida na diplomasiya da dokokin duniya ba ka iya zuwa ƙasar su ka sanya irin wannan kwamiti na bincike. Amma duk da haka kuma yayi daidai wannan kwamitin bincike da aka sanya domin idan muka ɗauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya to yayi bayanin hurumi guda biyar. Hurumi na farko shine ta yi muradin kare ƴancin ƴan ƙasar ta. Na biyu kuma ta yi muradin kare ƴancin baƙaƙen fata da ƙasashen Afirka. Ta yi kokari ta yi zama ta shiga a dama da ita a harkoki wanda yake ya shafi ƙasashen duniya. To dole zai bi su kuma zai yi tasiri saboda muna da ofisoshin jakadanci a duka waɗannan ƙasashen da suke mambobi kuma ta nan wurin zai iya shafa yanda tsarin mu a matsayin mu na ƴantattar ƙasa za ta zama da kuma yanda tsarin harkokin siyasa da dangantakar mu ta diplomasiya da harkokin tattalin arzikin mu.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. To har yanzu dai muna Najeriya inda ma'aikatan lafiya a jihar Plateau da ke arewa ta tsakiyar ƙasar ta bi sahun takwarar ta tarayya wajen kaddamar da sabon daftari da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a ƙasar. Zainab Babaji gare ki.
Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta bi sahun takwarar ta tarayya wajen amincewa da sabon daftarin da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a ƙasar. Daftarin wanda aka sabunta shi a shekara ta 2019. Kwararru a harkar lafiya ne da suka hada da na ƙasa da ƙasa, kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin addinai da na al'umma ne suka sake tsara shi, wanda a cewar su ya duba matsalolin da ke bangaren kiwon lafiya tun daga karkara zuwa birane da samar da kayan aiki da wayar da kan al'umma matakan kariya daga cututtuka. Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Ndamlar ya ce daftarin ya hada kan dukkan masu ruwa da tsaki ne don cimma ingantaccen kiwon lafiya wa 'yan Najeriya.
Document ne wanda ba a gefen lafiya kadai ba. A da ana sai a gefen lafiya kadai ba za a duba waɗansu ministry da suke ba. Mutane sun ci abinci mai kyau sosai zai ba mu lafiya mai kyau. Environment za su fada mana inda abin da za mu yi an tsaftace shi zai sa mutane mu samu lafiya. Mutane education, mutane information duka an hada mu together za mu iya yi abin da zai sa mutane su zama cikakken lafiya.
Sakataren hukumar lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce su ma jama'a suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun lafiyar iyalansu.
Abu ɗaya da kowa ya kamata ya gane cewa gwamnati ba za su iya yi su kaɗai ba. To shi ya sa yanzu muna so mu zauna mu ga yadda za mu tuntubi kamfanoni ne da su ma za su shiga don su yi taimako. Shekaru 10 da suka wuce population namu ba the same da yanzu ba. So mutane suna karuwa, shi ya sa muka kira kowa idan mutane sun gane zai zo mana da sauki.
Kungiyoyi masu zaman kansu musamman na ƙasa da ƙasa na da tasiri wajen gudanar da ayyukan kiwon lafiya a Najeriya. Madam Eze Chukuma da ke aiki da kungiyar The Challenge Initiative a jihar Plateau ta ce masu ruwa da tsaki da suka hada da hukumomin gwamnati da masu zaman kansu da haɗin gwiwar 'yan jarida daga tarayya zuwa ƙananan hukumomi ne za su tabbatar da aiwatar da abin da daftarin ya kunsa. Ita ma Madam Esther Amos da ke wakiltar kungiyar Breakthrough Action a Najeriya ta ce suna aikin taimakawa jama'a ne ta yadda za su fahimci samar da lafiyar kansu.
Muna ba da tsako na tazarar haihuwa, tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro. Gasken shi ne mata da yawa suna mutuwa a rashin sani. A Breakthrough Action tana nema ne jama'a su gane game da kiwon lafiyansu.
A bangare guda kuwa Reverend Shehu Luka ya ce daftarin na da kyau amma ba nan gizo ke saka hulɗa ba.
Wannan rubutu da aka yi mai kyau ne, amma abun ban takaici a Najeriya musamman shi ne masu ilimi za su yi aiki, amma ya zo kan aikatawa sai ka gaba abin gaskiya. Duk wani zarafin kuɗi da aka yi na budget daga federal government asa committee, domin idan ba haka ba aka bari manyan aikin gwamnati kuɗin nan aljihunsu zai koma su wadatar da gidansu talaka kuma suna mutuwa.
Ma'aikatar lafiyar ta jihar Plateau ta kuma rantsar da kwamitin da zai tabbatar da aiwatar da